sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24/41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau alheri Grace Abdi ce tare da Hadiza Kyari muka sake shigowa da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan batun kammala zabuka da kidayar kuri'u a waɗansu jihohin tarayyar Najeriya za ku ji ci gaban da aka samu a fannin samar da siminti a jamhuriyar Niger kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi sune 202-205-6555 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Shugaban hukumar kula da bada taimakon agaji a Majalisar Dinkin Duniya da kuma shugaban cibiyar kula da yara ta UNICEF sun yi kira ga sabuwar gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo akan ta kudiri aniyar kai taimakon agajin jinkai ga mutanen da ke wuraren da yaki ya daidaita inda kusan mutane miliyan 13 ke fafatukan samun abinci, matsuguni da ilimi bayan shekarun da aka kwashe ana mummunan tashin hankali a kasar. A cikin makonnin ne shugabar hukumar UNICEF Henrietta Fore da karamin sakataren da ke sa ido akan agajin jinkai Mark Lowcock suka dawo daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda suka yi kira akan a nemi daurariyar hanyar samar da kudade ta gaggawa don taimakawa yaran da ke fama da matsalar tamowa kusan su miliyan 4 da kuma waɗanda ke tattare da kalubale kamar nakasassu. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya sun gana da shugaba Felix Tshisekedi kuma sun yi abin da suka kira muhimmiyar ganawa da shi akan samar da taimakon agaji. Bayan haka wakilan sun kuma gana da ministan lafiyar kasar Oli Lungu don tattaunawa akan annobar cutar Ebola da ta barke kwanan nan a Beni da Butembo. Kusan mako guda bayan da aka kai harbi wasu aka harba wasu musulmai 50 har lahira a wasu masallatai a birnin Christchurch dake New Zealand. Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu. Matakin haramta bindigogin da Prime Minister Ardern ta sanar a yau Alhamis a birnin Wellington zai kuma hada da igiyar ajiye harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyakin da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri. Ardern ta kuma sanar da shirin gwamnatin kasar na sayan bindigogi don karfafa gwiwar waɗanda suka mallake su don mika su ga hukumomi. Ana sa ran dubban musulmai za su hallara a lokacin da za a bude masallacin na Al-Nur gobe Juma'a idan Allah ya kai mu don yin sujaddar. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a nan birnin Washington DC. A yau Alhamis ne Prime Minister Britannia Theresa May ke kokarin shawo kan shugaban kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels domin su amince da karawa Britannia wa'adin watanni 3 abinda zai ba kasar daman gano hanyoyi da za ta fita daga tarayyar. Dole ne sauran kasashe 27 da ke mambobin tarayyar Turai su amince da duk wani matakin jinkirtar ballewa daga tarayyar da zai wuce wa'adin ranar 29 ga watan nan na Maris. Sai dai ba a sa ran kada kuri'a akan batun a yanzu har sai mako mai zuwa. Kafin mai ta tashi zuwa Brussels inda za ta bayyana bukatunta a taron kungiyar ta EU da ake yi yau Alhamis, ta gabatar da bukatun a wata wasiƙa da ta aika wa shugaban kwamitin tarayyar Donald Tusk. Amma Tusk ya ce a ƙara tsaiwata wa'adin na wani ɗan lokaci ba zai yiwu ba sai dai idan 'yan majalisar dokokin Birtaniya sun kada kuri'a a mako mai zuwa don amincewa da sauya sharaɗin yarjejeniya da Birtaniya da wakilan tarayyar Turai suka cimma bayan sun kwashe shekaru 2 suna tattaunawa. Lauyoyin gwamnati masu gabatar da kara a kasar Netherlands sun faɗa yau Alhamis cewa za su tuhumi mutumin da ake zargi da kai mummunan harbin da aka kai cikin makon nan a birnin Utrecht da laifin kisan kan mutane da yawa kuma da niyyar aikata ta'addanci. lauyoyin sun yi imani cewa Gökmentanis da aka haifa a kasar Turkiya ya kitsa halin ne shi kadai a ranar Litinin da ta gabata a lokacin da aka yi zargin cewa ya kashe mutane uku kuma wasu mutane uku sun sami mummunan raunuka sanadiyarsa. Lauyoyin masu gabatar da ƙara da 'yan sanda sun faɗa a wata sanarwa da suka fidda cewa suna kan gudanar da bincike akan ko mutumin da ake zargi dan shekara 37 da haihuwa yayi wannan aika-aikar ne da nufin ta'addanci ko kuma yana da wata matsala game kuma da tsatsauran ra'ayi ko a'a. An kama mutumin da ake zargi da kai harin bayan an kwashi sa'o'i 8 ana farautarsa abinda ya kusan tsere harkoki a birnin. Daga baya kuma 'yan sanda sun kama wani mutum na hudu wanda suke kokarin gano ko ya taka rawa wajen taimakawa a harin harbin da aka kai ko a'a.
To a gaida Hadiza da karanto labaran duniya. Madalla bari mu faro takwan daga jamhuriyar Niger inda aka kaddamar da wani sabon kamfanin siminti irin sa na farko a kasar da ake kyautar zantan zai samar da ayyukan yi ga ɗaruruwan mutane da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasar kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin mu Haruna Maman Bako ya hada mana.
Gudanar da bikin kaddamar da kamfani na farko na zamani na wannan karnin a jamhuriyar Niger na hako siminti da sarrafa shi a garin Malbaza a cikin jihar Tawa a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Muhammadu Isu shugaban ƙasar Niger. Bikin ya samu halartar ministoci, ɗan majalisun dokoki na ƙasa, gwamnoni, magajin nan gari da sarakunan gargajiya da jakadun ƙasashen waje da mutane da dama da suka halarci wannan bikin. Bayan kammala bikin, shugaban ƙasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuhu ya yi wa manema labarai furci a halishan Faransanci kamar haka. Wannan kamfanin da zai hako buhun siminti 650 kowace shekara wanda aka kashe miliyar ko biliyon 66 na sefa wajen girka shi za ta samarwa gurban aiki 400 kai tsaye da biliyoyin aiki ga jama'a ta wani fannin. Haka za ta sa a yi amfani da arzikin ma'adanan ƙasarmu da Allah ya kuwace muna, kuma za ta sa a biya buƙatun kashi 2 cikin 3 na ƙadar siminti a jamhuriyar Niger ta hanyar karya lagon shigowar da ake yi da siminti daga waje a cikin wannan ƙasar. Malam Idi Ango Ibrahim shine jagoran masu hannu da shuni ɗan asalin Niger da suka girka wannan kamfanin da taimakon waɗansu bankuna da asusun tallafi na nahiyar Afirka. Wannan girka kamfani zai hanawa 'yan Niger kashi sama da biliyon 100 na sefa domin shigowa da siminti daga kamfanoni na waje da ke lalata hanyoyinmu, ba su biyan haraji, ba su ɗaukar 'yan Nijar aiki, kuma suna sayar da siminti maras inganci. Waɗansu da suka halarci taron daga ciki da wajen jamhuriyar Nijar a garin na Malbaza sun bayyana mana ra'ayoyinsu kamar haka.
Sunana Abdullahi Salajado, ina tsammanin a 1966 a kamfani na fari muna cikin 'yan lakwal waɗanda suka waƙata national international daga Jiyo Rahmani ya zo ya buɗa kamfani na SNC. Tahiya ta yi tahiya yo ya zama to kamfanin nan ya fuɗe, aka zo aka sa samun kamfani wannan na siminti kuma MCM Kinga shi koyo ga mu. Allah ya sa lokacin da Muhammadu Isu ya zo ya aza buɗe tubalin yin gidan wannan kamfani ya zama to muna nan kuma mun fada kokari farai da aka buɗe wannan kamfani. Muna cikin transitor na farko waɗanda suka yi aiki sosai na wannan kamfani na siminti. Yau kuma Allah ya gwada muna, Allah ya ƙara gwada muna. To Allah Ubangiji sarkin sarka sai mu Allah godiya ga birnin Lagos na zo wannan biki Nigeria. To wannan biki mun zo shi ne saboda partnership da muke da shi da wannan kamfani na Malbaza Cement. Saboda mu na Nigeria kamfanin Resta Oil and Gas wurin da ke ba wa wannan kamfani dukkan energy da suke amfani da shi. To muna da good relationship da wa'annan gwamnatin Niger.
Kamfanin ya dauki kwararru a sha'anin ma'adanai yan Niger 400 aiki da ma waɗansu yan kasashen waje, kuma ya share shekaru 8 ana wannan aikin maimakon 4 saboda matsalolin da suka gitta. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga Malbaza a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna, sai kuma batun kammala zabuka da hukumar zabe take shirin yi a waɗansu jihohin Najeriya da ke cike da sarkakiya. Batun da za mu so mu ku yi tsokaci a kai kenan idan muka bude layuka. Ga rahoton da wakilinmu Abdullahi wato Abdulwahab Muhammad ya hada mana.
Jihohin da za a sake zaben kuwa sun hada har da jihar Bauchi, jihar Benue, jihar Kano, jihar Plateau da kuma jihar Sokoto. A jihar Bauchi ga misali za a sake zaben ne a yankunan kananan hukumomi guda 15 da ke da jimillar masu kada kuri'a sama da 22,000. Malam Ahmed Ozeid Zadawa shine shugaban sashen wada kan al'umma da hulɗa da jama'a a hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Bauchi. Ya yi ƙarin haske game da shirin zaben na ranar Asabar
wanda ya kunshi gundumomi guda 29 da kuma tashoshin zabe wato polling units guda 36 da kuma cibiyoyin gudanar da zabubbuka wato voting points guda 48. Adadin mutanen da za su kada kuri'a a cikin wannan zaben ya kai mutum 22,753. Waɗannan zabubbuka za a yi su a kananan hukumomi guda 15 da suka hada da karamar hukumar Alkaleri, Bogoro, Darzau, Das, Gamawa, Ganjuwa, Giyaɗe, Itas, Gadau, Jama'are, Katagum, Kirfi, Misau, Ningi, Shira da kuma karamar hukumar Toro. Zabubbukan da za a gudanar ranar Asabar ba su shafi zaben karamar hukumar Tafawa Balewa ba, kasancewar abun yana gaban kotu. Za mu jira in muka kammala waɗannan zaɓuɓɓukan za a haɗa da adadin abin da ake da shi a baya, sai a jira kuma umarnin da kotu za ta bayar, wanda daga zarar ta bayar shi ne abin da za mu yi amfani da shi wurin kammaluwar wannan zaɓe.
Sanata Bala Muhammad Ƙauren Bauchi, ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Bauchi, ya shaida mini matsayinsa kan zaɓen.
Ana tsoron komawa sake zaɓe a waɗansu mazaɓu da aka ce an soke saboda faɗa ko saboda arin gizon kuri'a da aka yi. Ina da haƙinin cewa kotu za ta ga cewa ba a yin zaɓe bayan kuma sakamakon zaɓe na farko bai fito ba. Kamar yadda su ma suka je kotu, mun je kotu. Amma ina ganin saboda cin zali da ake a wannan ƙarni, watakila ba za mu samu a ba mu wannan ƙuduri da za a hana su yi ba, kamar yadda aka hana su Adamawa ba, kamar yadda aka hana su a Rivers ba. Mun ba mu da ƙarfi sai na Allah, sai na al'umma. Shi yasa muke gaya mutane mu mun ɗauki komai mu mun halaka a kan ikon Allah da kuma al'umma da suka zaɓe mu. In ba a yi ba za mu je zaɓe saboda ba mu jin tsoronsu. Kar mu ba su dama yadda mutane suka fi cin tsoro suka zaɓe mu, ba da dama aljalumai su zo su ci mana mutunci su mana wayo yadda suke.
Wani shugaban al'umma Alhaji Sagir Madakin Shira ya buƙaci manyan 'yan takarar kujerar gwamnan na jihar Bauchi da su gujewa dukkan wani abin da zai kawo rashin kwanciyar hankula a jihar Bauchi.
Eh to, mu dai abin da za mu ce da kuma abin da muka hanga shi ne da shi MA Abubakar da Sanata Bala Muhammad su daure su kai zuciya nesa su yi haƙuri da juna, ba dan wani abu ba, saboda a kullun wayewar garin duniya idan masifa ta tashi ko wani husumi ya tashi yana karewa akan talaka ne. Domin dukkan su in ka duba kowa yana yawo da security da mafol da 'yan sanda motoci suna kare shi. Mu talakawa ban mu da masu kare mu, saboda haka duk abuna akan talaka zai kare. Yanzu hoboci ta zo iya wuya a waɗannan abubuwa, ya kamata a samu maslaha.
Abdulwahab Muhammad, murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Haka yake. To, kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk wannan batu da ya shafi sake yin zabe ko kuma kammala zabe a waɗansu jihohin tarayyar Najeriya? Bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ce ai mawadaci ne kace a sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake tayi wai ina zaka je ne ka faka man da shi ga zamu aiki sai dan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so iya hakuri zai zo lokaci ne akwai ada shi wata bamba kware sarki ne waje yace duk tsawa wa dagaciya wa ne maza lura da harshen ka alƙalin zance ne ka faka man ta kowa a gidan su sarki ne naji an ce tuwon girma
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alama ƙari 1-202-205-2655.
To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka faɗa yau zamu so mu jira yayinku ne kan sake shirya kammala zabuka waɗansu jihohin tarayyar Najeriya da kuma zabe za ta yi kama daga wannan Asabar. To wane ne bisa layi?
Kuna mun
wane ne bisa layi? To jiha Sokoto, ina jin layin ka yana dan cicijewa amma bari mu ji ko zamu saurare ka.
Okay.
To jiha Sokoto kuna cikin jihohin da
lafiya gama lafiya.
Yawa na ce jihohi ku Sokoto kuna cikin jihohin da za a sake kammala zabe.
A kauyen mu ma wallahi muna daga ciki.
To Allah ya sa a kammala lafiya. Yawa to bari mu tafi jihar Nasarawa. Ke bisa layi a Nasarawa? Nasarawa ke bisa layi?
Mai mulki sai Langayu bayan kai gama Suleiman lafiya.
Wake bisa layi?
Mai mulki sai Langayu bayan kai gama Suleiman lafiya.
Sunanka mai mulki?
Mai mulki
Telan Gayu. Lalle kan? Lalle wannan suna akwai ya kayatar. Ga mulki kuma ga Telan Gayu. To mai mulki ku jihar ku dai ba ta cikin jihohin da za a sake ta rage a kammala zabe?
A'a, ba mu a ciki ba.
To ina shawara?
To shawaran kenan, muna fatan waɗanda za a canza musu. Muna fatan Allah ya sa musu adalci kuma su kwanta da hankalinsu su yi zaɓe da zuciyarsu daya su nema biyan bukatunsu.
Yawa to mai mulki mun gode, bari mu tafi jihar Niger. Wake bisa layi a Niger?
Ibrahim Lawanki ne da a garin Maigode a Kimba.
To Malam Ibrahim, barka da warhaka.
Ya aiki?
Lafiya lau. Ya kake ganin wannan shiri na kammala zabuka waɗansu jihohin tarayyar Najeriya?
To alhamdulillahi, sai dai godiya ga Allah bisa ga ainihin yanayin wannan zaɓe da ya kasance haka. Amma shawarar da nake ba talaka ƴan uwana da matasa ƴan uwana, kaya su zubi cancanta kamar yadda Baba Buhari ya faɗa. Sannan kuma banda zu da gibi, saboda idan suka kiyaye ga game da ce faɗace faɗace ba kowa take sha ba, mutum ka take sha ba, da su bi cancanta su zaɓi wanda ya kwanta musu a rayuwarsu, wanda kuma zai ji tausansu, ba wanda ainihin shi da ke kan shi kawai yake so ba. Shawarar da nake ba talaka.
Yawa to madalla Malam Ibrahim. To bari mu fi Kaduna. Wake bisa layi a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Barka. Wake bisa layi?
alhakin baɗi insha Allah Shu'aibu Al-Ahmad Mahmuda daga Diwa.
To Malam Alhaji Shu'aibu, kai ya kake ganin waɗanda suke bayyana cewa za a samu karancin waɗanda za su sake fita domin kamar mutane suna nuna gajiya wa
a gaskiya irin wannan yakan sa mutum su gaji ma'ana da fita din, amma dai kuma bisa kyautatawar hakika din Allah zo mutane suna nan da kuda ainihin kurciyar da mai ne karsashin su akan su fita. Idan kira da zamu yi don Allah, duk wanda ya ci don Allah a baya, tunda Baba Buhari general ya ce a shi ba zai sanya baki ba, duk wanda ya ci a baki. Sa'annan mu talakawa mu kula don Allah, kan mu yi faɗa ya mu ya mutun wani, su kuma wannan za su haɗa ne, mu talakawa muke shan wuya. Mu dai muna fata Allah sa a yi zaɓe lafiya, a kuma tashi lafiya, kuma a sa Allah ya zaɓa mana shugabai na gari masu jin kanmu.
To mun gode da wannan kyakkyawa addu'a da kuma fata, bari mu nufi jihar Kano, ɗaya daga cikin jihohin da ba kammala zaɓe ba. Wake bisa layi a Kano.
Yusho ne daga Kano.
To Malam Yusho, sai ka nisanci rediyo ko dai ka kashe shi ko kuma ka nisance shi domin yana dawo mana.
To iya kawo muku ko?
Yawa, to ina
muna so wannan zaɓe a yi adalci da Allah kamar yadda Baba Buhari ya faɗa.
Ina muna tare da kai.
Yawwa, a yi adalci don Allah kamar yadda Baba Buhari ya faɗa.
To madalla, to bari mu koma jihar Kaduna. Wace bisa laya Kaduna?
Yawwa, to madalla.
Yawwa, to mun gode. Wace bisa laya Kaduna?
Lasariya.
Wane ne?
Barka da Lasariya ne ni.
A barka ka dai, wane ne nawa?
Sunana Murtala, Allah ya kiran ku daga garin Gasa Kaduna.
Ai to Malam Murtala, barka ka dai, ina gajiya.
To Alheri, gaskiya ba mu ji daɗi kin zo Najeriya Abuja, ba ki kara so Kaduna ba, mu da kina cikin masara da doya a Abuja ga Kaduna da abinci da komai.
Haka yake. To Allah hada fuskokin mu da Alheri Malam Murtala. To kai ya kake ganin wannan lamari?
To muna ganin lamari shine insha Allah abubuwa za su tafi yadda ake so, amma abin da muke mawa ita kuma zaɓe shawara shine cewa gaskiya ka bayar da shi ma shugaban ƙasa ya ce da zai sa ni cikin wani zaɓen ɗan takara ba, duk wanda Allah ya ba su ma su tsaya su ba shi haƙƙin shi, haka zai sa ƙara jingina musu a ce lallai suna aiki mai kyau. Ko wanda yake kai ne ya faɗi, to shi kenan su ba wanda zai kai in shi ya ci a bashi. Duk jihohin nan shine zai ƙara mana nuna cewa ana adalci kuma za a ƙara zaman lafiya. Fatan za ku tashi lafiya.
To malala, Malam Murtala, mun gode. To bari mu nufi jihar Plateau, ɗaya daga cikin jihohin da za a yi gudanar da zaɓe ranar Asabar. Wace bisa laya Plateau?
Ibrahim Abubakar ne daga Plateau.
To Malam Ibrahim, kuna cikin jihar, kuna ɗaya daga cikin jihohin da za a kammala zaɓe, dai zan ce ba lallai ne kana inda za a kammala zaɓen ba, ya kake ganin shirye-shiryen a wannan jihar?
Haka ne, alhamdulillah, muna nan ana shiri kan komawa rumfunan zaɓe, in Allah ya yarda za mu zaɓi wanda muka gani ya cancanta.
Yawa, cancanta ake magana kamar yadda kowa yake faɗa cancanta. To bari mu nufi jihar Yobe. Wace bisa layi a Yobe?
Alhaji Adamu Gajanya ne daga Fulai Local Government Yobe.
To Alhaji Adamu, ku ba kwa cikin da za a sake zaɓe, ina shawara?
Shawara, hukumar zaɓe ta duba Allah, ta duba Annabi, ta yi abu don ƙasa, ta sa ƙafa, ta sa a gabanta fiye da kowa.
To
tsakaninta da Allah da Annabi, sauran jama'a kuma su yi haƙuri a bi umarnin hukuma.
To da wannan kira da kuma wannan shawara za mu ja birki yau, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu sake ba ku wannan damar gobe, kamar yadda muka saba, rana ce ta kofa buɗe inda za ku bayyana ra'ayinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai horar da 'yan wasan ƙwallon Najeriya, 'yan ƙasa da shekaru 20, Paul Agbogun, ya yi marhabin da labarin cewa matashin ɗan wasan ƙungiyar Arsenal ta Ingila, Folarin Balogun, na da 'yancin bugawa Najeriyar wasa. to sai dai Aibogun ya ce har yanzu bai tattauna da dan wasan ba dan shekaru 17 akan canja shekarar domin bugawa kasar sa ta asali wasa wasu ƴan Najeriya ne suka haifi balogun a kasar Amurka to amma ya koma Ingila har ya bugawa kasar wasa a matakin matasa amma kuma yace kofar sa a bude take na canza kasar buga wasa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Aibogun yake kintsa ƴan wasan Najeriya din domin fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta matasa ƴan kasa da shekaru 20 a kasar Poland kasar Kamaru ta shirya tsaf domin fafata gasa ta kasa da kasa ta farko tun daga gasar cin kofin nahiyar Afrika ta mata ta shekara ta 2018 kasar za ta fafata ne a gasar kasashe hudu a wata mai zuwa a kasar Sin wanda kuma zai ba su damar ƙara kintsawa shiga babbar gasar cin kofin duniya ta mata da za a soma a watan Yuni a kasar Faransa za su fafata da kasar Croatia a ranar 4 ga watan Afrilu kafin kuma daga bisani su fuskanci dukkan da yayin nasara tsakanin kasar Russia da kuma mai masaukin baki China hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta dakatar da wani alƙalin wasa dan kasar Togo ya tsawon rayuwarsa bisa zargin cin hanci da rashawa hukumar ta FIFA ta yanke hukuncin cewa Coco Hognimon Fagla ya karbi rashawa domin sauya sakamakon wata wasan sada zumunta da ba a bayyana ba wannan ya fito ne daga wani binciken da hukumar ta yi na wasu wasanni na kasa da kasa da suka tabbatar da laifin Wilson Raj Perumal na kokarin coge da wasanni domin amfanin caca an dakatar da Fagla daga dukkan lamuran da suka shafi kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa kana kuma aka ci shi tara ta dala 3000 ita ko hukumar kwallon kafar turai wato UEFA ta yanke wa shahararren dan wasan kungiyar Juventus ta kasar Italia Cristiano Ronaldo hukuncin biyan tara ta kudi euro 20,000 sakamakon murnar da yayi bayan zura kwallo ta uku a wasan zakarun turai da kungiyar sa ta yi galaba akan Atletico Madrid Ronaldo dan shekaru 34 ya kwaikwayi kocin Atletico din Diego Simeone wanda ya juya gun ƴan kallo yana rike da kugu sa'ad da aka yi galaba akan su shi ma da ya kansa kocin an ci shi tarar fan 17,000 saboda wannan halayya da yayi Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
a gaida na sanyin na kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Shugaban hukumar kula da bada taimakon agaji a Majalisar Dinkin Duniya da kuma shugabar cibiyar kula da yara ta UNICEF sun yi kira ga sabuwar gwamnatin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo akan ta kuduri aniyar kai taimakon agajin jinkai ga mutane da ke wuraren da yaki ya daidaita inda kusan mutane miliyan 13 ke fafatukan samun abinci matsuguni da ilimi bayan shekarun da aka kwashe ana mummunan tashin hankali a kasar a cikin makon nan ne shugaban hukumar UNICEF Henrietta Fore da karamin sakataren da ke sa ido akan agajin jinkai Mark Lowcock suka dawo daga Jamhuriyar Demokradiyyar Congo inda suka yi kira akan a nemi dauriyar hanyar daurariyar hanyar samar da kudade ta gaggawa kusan mako guda bayan da aka harbe wasu musulmai 50 har lahira a wasu masallatai a birnin Christchurch da ke New Zealand Prime Minister kasar Jacinda Ardern ta ce za a haramta yin amfani da duk wasu bindigogin soja masu sarrafa kansu da makamantansu matakin haramta bindigogin da Prime Minister Ardern ta sanar a yau Alhamis a birnin Wellington zai kuma hada da igiyar ajiye harsasai da za su iya rike harsasai masu yawa da kuma wasu kayayyaki da za a iya amfani da su wajen sarrafa bindiga cikin sauri
to a gaishe ki masu saurare nan kuma za mu da sa'aya sai gobe da safe idan mai komai mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri cike har da lafiya o jiki da hawa umar ke gabatarwa kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wuni da kwana a wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri